بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوله الله سبحانه وتعالى ده إسألك هذا مؤمن يمشي نليتنين sha bakwai ga watan Rajab a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine daya ga watan uku a shekara ta 2021 na lissafin miladiya. Zaman mu na 22 kenan ko tattaunawa da muke akan sunna da bayanin masu inkarin ta da tarihin su da shubohin su da sauransu. Makon da ya gabata mun yi zaman mu na farko akan mazhabar Ash'ariyya, mun yi magana dai haka zance kamar a cakuɗe, saboda kamar da mazhabar Ash'ariyya take a cakuɗe da rashin tsari, haka zaman mu ya zama wancan kan. Shi yasa har wasu ba san mu daga cikin malaman sunna da manya irin su Ibn Taymiyyah suke kiran Ash'ariyya, suke kiran su makhanithul mu'tazila. Mun ce makhanith kamar da ake cewa kun fa mushkil, kai ba namiji ba, kai ba mace ba, to haka Ash'ariyya suke. Su ba mu'tazilawa ba, su kuma ba a sunna din 100% ba, tare da cewa suna da'awar ba wai suna cikin ahli sunna ba, a suna cewa su ne ma ahli sunna. Kuma Abul Hasan al-Ash'ari shi ne shugaban ahli sunna. Wannan dai duka maganganu da yake akwai ja sosai, ba ma kuma haka ba ne kafan. Ga duk wanda ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manhajin da take kansa a bangaren aqida, ya san aqidar Ash'ariyya daban, aqidar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban. Gaskiya ne, ba kafirtawa, ba zancen takfiri, ahlus sunna basu kafirta Ash'ariyya ba. Amma a ce su ne suke wakiltar, su ne a madadin in an ce sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Ash'ariyya, sam wannan ba haka ba. Kuma daga cikin abin da na fara ɗaukowa za mu tattauna a kai, har wani ɗan uwa ya zo yanzu don tuna mun a kai, don na ce dama a tuna mun magana da muka fara a kan siffofi da suke tabbatarwa, tare da cewa wannan matsalar na shige ta ne a babin tsallake. Na fara magana akan aqidar shi Abul Hasan al-Ash'ari, saboda mu bambance tsakanin aqidar Abul Hasan al-Ash'ari da kuma aqidar Ash'ariyya. Ta bangaren usul akwai abubuwa dama kamar da muka ambata, ya dawo daga kansu ya bari, to amma duk suna buƙatar bayani daki-daki. To amma ina ga mahallin wannan tattaunawar tamu ba zai ba da damar wannan dogon zancen a shige shi ɗin ba, saboda bincike ne da yake buƙatar lokaci, kuma sannan ba shi ne ainihin zai taɓa abin da muke tattaunawa a kai na abin da ya shafi alaƙarsu da sunna. In muka yi magana a kan wannan siffofin da yadda suka ɗauke su da kuma hujjojin da suka yi amfani da su wajen tabbatar da waɗannan siffofin, haka muka ɗan taɓa sama-sama dangane da maganganunsu a babi-babi daban-daban na aqida. To koda ba mu koma kan wancan tarihin da maganar manyan malamansu ba, ina ga zai wadatar da mu, saboda maganar alaƙarsu da Ƙur'ani da alaƙarsu da hadisai za ta ɗauke mu ɗan lokaci mai tsawo, kuma ina ga in muka yi wannan za ta wadatar da mafi yawan abubuwan da muke buƙata mu ambata. Na ambata mana makon da ya gabata cewa Ash'ariyya an kabo babin siffofin Allah to ba sa tabbatar da siffofi sai guda nawa guda 20 ko muka tattauna yawa wannan a gurin mutaakhirun eh shine zance kusan na ƙarshe a gun malaman ash'ariyya din kuma shine abin da zaka samu a cikin littattafai da suka rubuta na tallan aqidar ko kuma in ce littafin da suka rubuta domin bayanin aqidar tunda dama aqidar a wurin su ta ginu ne akan abinan mahanga ta hankali su ma ba su kaɗan daga cikin su sun yi da'awar kafa hujja ga waɗannan siffofi ko waɗannan ra'ayoyi da ayoyi da kuma hadisai amma galibin su jumhurin su kuma wanda shine mazhabar asali mashhurin ra'ayi a mazhabar shine waɗannan aqidu sun ginu ne akan hankali ba akan wato nassi ba za mu yi misali yau insha Allah akan abin da ya shafi waɗannan siffofi guda 20 a gabana nan akwai wani littafi za ku ganshi karami la'alla kuna ji ana cewa matnus sanusiyya akwai al-aqidatu sanusiyya malam as-sanusi da duk wani mai suna mai wannan ya sunan shi asali wannan mashhurin suna ne daga cikin sunayen malaman Libya ko ni mashhurin malami a nan da kuma dai garbu Ifriqiya to ɗaya daga cikin malaman da suka yi rubutu akan aqidar ash'ariyya mai wannan suna ya sanya mata suna sai dangana ta zuwa gare shi matnus sanusiyya kamar yadda ake cewa aqidatu tahawiyya nisba zuwa ga malam at-tahawi ko yawa to shi kuma wannan zuwa ga malam as-sanusi shine ya rubuta wannan matani to da sharhin sa al-aqaidu durriyya na kamar yadda suka kira shi al-ustaz al-kamil Sheikh Muhammad al-Hashimi ɗaya daga cikin malaman Azhar kun san Azhar ita ce headquarter tallan aqidar ash'ariyya bal suna kuma da'awar abin da suke kai din nan shine musuluncin asali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da cewa dalilai ba su taimaka wa wannan haka din ba domin duk wanda zai tafi akan wata aqidar da zai watsi da zahirin qur'ani da hadisi yace fahimtar hankali ita ce asali to kuma zai yiwu a ce shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba musamman kamar da zamu zo mu tattauna akan in an ce abu hankali to hankalin wa za a bi domin ba a gina lamari na aqida haka akan hankali duk da cewa su suna cewa asali ma wai dama lamarin aqida to ba a gina shi akan al-adillatul lafziyya za mu zo mu tattauna akan wannan domin daga cikin manya-manyan matsalolin su shine sun ce duk wani dalili in dai na lafazi ne to baya nuna yaqini kamar ba ku fahimce nan zancen ba duk dalili duk wata hujja in dai ta lafazi ce me ma'anar lafazi ta magana ce qur'ani ko hadisi alfaz ne ake kafa hujja da su to sun ce alfaz la tadullu alal yaqin ba sa nuni akan yaqini shi kuma mabhasin aqida mabhasi ne da la budda fihi min al yaqin to yaqini kuma ba zai samu ba sai ta hanyar hankali ba ta hanyar nassi in ji su wannan ita ce mazhabar ash'ariyya haqiqa yadda suka dauko ta daga mu'tazila to sun saba wa mu'tazila a wasu masail ne ba a usul ba usulun nasu ba ina nufin kuma usulul khamsa shi ma asha'ira suna kai ba haka nake ne amma usulul istidlal yawa wato hanyoyin da ake kafa hujja da su to ba su saba ma mu'tazila wanda suke mai da martani akan su kada mu bata lokaci akan wannan a wannan littafi na al-aqaidud durriyya ya ambaci wannan abin da na ambata mana cewa siffofi guda 20 ko yana cewa wa'alam anna hadhihi as-sifati al-20 hiya sai jero su الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والوحدانية والقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وكونه قادرا وكونه مريدا وكونه عالما وكونه حيا وكونه سميعا وكونه بصيرا وكونه متكلما كفد wannan ka gama banda wannan ba sa tabbatar da wata siffa ga Allah madaukaki kamar da nace a mazhabar mutaakhiruna agun abul hasan al-ash'ari mun fara fadan rannan ko su abubuwan da sifatul khabariya al-wajhu wal-yadaini duk ya tabbatar da su akwai as-sifatul khabariya binnan al-ikhtiyariya da wadannan zo mu magana akai su kuma baya tabbatar yana tabbatar da su tare da tawili wanda kuma wannan shine abin da su ma na mutaakhiruna wasu suke fadi da tawilin wasu kuma suka kore gaba daya ma ba a siffanta Allah subhanahu wataala da wannan to ni abin da nake so mu mai da hankali akai ba wai maganar siffofin guda nawa ba hanyar tabbatar da su hanyar tabbatar da waɗannan siffofi su suna da wani wata kaida ko ince wani maslak da dukkanin su suka shige shi ko mafi yawan su suka shiga sun ce hanyar su ta kafa hujja akan waɗannan siffofi guda 20 hanya ce ta hankali cewa suka yi inna wujudal alam ala ghayatin min al-hikmati wal-itqani cewa mu samu duniyar nan da kuke ganin ta ko in ce an ce al-alam duk abin da ba Allah ba ita halittar Allah baki daya samun yadda Allah ya aka halicci wannan halitta ta kai mutuka wajen kyautatuwa babu kuskure a ciki komai yayi zanzan babu matsala a tsarin halitta duba dan adam yadda Allah halicce shi haka sammai haka kasa haka dukkan abin da Allah ya halitta zaka ga halittar gaskiya akwai hikima a cikin halittar kuma sannan an kware wanda yayi wannan halittar gwani ne ba nawa to wannan abun haka suka ce dalilun ala anna mujidahu qadirun alimun muridu sun fara shigowa hujjoji tabbatar da siffofin nan guda bakwai yanzu mu kyale wancan as-sifatu an-nafsiyya guda daya al-wujudu da kuma as-sifatu salbiyya guda biyar as-sifatu al-ma'ani wanda sune manya-manyan dai abinda suke tabbatarwa zaka ce sifa ce wanda kuma waɗannan guda bakwai din duka akwai nassi akan tabbatar da su kada kai tsammanin nassoshin ne suka sa aka tabbatar da su shine ke so mu tsallake mu go kansa suna cewa in ka kalli halittar zaka ga cewa wannan hikimar da wannan ilimin to dalili ne akan cewa wanda yayi wannan halittar mai iko ne shine qadir alimun ne mai ilimi ne sannan kuma muridun da irada yake lamarin sa ma'ana ba haka kawai yake yi da ka ba duk abin da ka ga yayi da niyya yayi ya san me yayi shi yasa ya bambanta tsakanin halitta din kuna fahimta ta suka ce li'annahu law lam yakun qadiran lam yasihha minhu suduru shay'un suduru shay'in inda ba mai iko bane to ba zai iya komai ba ashe dalilin su ce Allah qadirun ne shine saboda sun ga yayi halitta da suka kalli halittar sai suka ce aiko wannan halittar inda mai ita wanda yayi ta da ba mai iko bane to da ba zai iya yin komai ba don haka dalilin kasancewar Allah qadir ko qadir ba wai saboda ya ce inna allaha ala kulli shay'in qadir a cikin alqur'ani bane ashari suka tabbatar a saboda sun duba halittar sun ga zanzan take sai suka ce lalle tunda ko yayi halitta to shi menene qadirun ne wa qadir kun ban jona sannan suka ce alimun ne shi mai ilimi ne li'annahu law lam yakun aliman lama sadara minhu shay'un bihadha al-itqani wal-hikmati inda ba mai ilimi bane to da wannan abin da zai zo daga gare shi na halitta da ba zai samu irin wannan hikima da kwarewa da gwanin cewa ba don haka mai ilimi ne ashe dalilin kasancewar su dangana wa Allah al-ilmu a cikin as-sifatu ko abin nan sifatul maani as-sab' sifofin nan guda bakwai shine saboda wannan halitta da suka kalla akwai hikima a cikin ta na uku suka ce murida muridi ne ma'ana murid ba muridi dalibi ake nufi ba na tariqa ana nufin mai irada ayyattasifu bil iradati suka ce domin kuwa law lam yakun muridan inda ba shi da nufi lam yakun minhu taqsisu ba'd al ja'izati bi ahwalin wa awqati inda ba mai nufi bane to da bai kebance wasu daga cikin ja'izat abubuwan da suka halatta nan ce ja'izat nan kamar kun san sun su sun dauko abubuwan su na ilimin wannan harkar aqidar daga falasifa na taba ambata mana a baya falasifa suna kasa samammu zuwa gida biyu ko dame dame akwai wajibul wujudi akwai kuma mumkinul wujudi wajibul wujudi da kuma mumkinul wujudi wajibul wujudi shine mahalicci ba za su kira shi da Allah ba sai su ce wajibul wujudi shi samuwar sa wajibi ce domin in ba shi komai ma ba za a same shi ba sauran abubuwa kuwa mu kenan halitta duk sunan mu mene mumkinat abubuwan da zai yiwu a same mu zai yiwu a rasa mu to su kuma masu ilmul kalam mun yi magana gun mu a lokacin tattauna akan mu'tazila ko suka raba su ma zuwa ga qadimi ko da hadisi to wannan taqsimin yana nan a wurin ash'ariyya har yanzu sun lazimce shi tare da mu'tazilawa duk halitta da kake ko duk samamman abu ba zan ce halitta ba domin in sun ce samamme har da Allah ake yau kun gani yawa in ku aka ce halitta kun ga Allah ya fita domin Allah ba halitta bane amma in an ce samamme al-wujud duk abin da yake akwai shi to Allah ma mawjud ne ai an fahimci wannan zance to dukkan samuwa imma qadimun wa imma me hadithu ko dai a ce abu da daddai ne ko qadimin da ba shi da farko haka suke cewa duk da a sunna ba a cewa wani sunan Allah bai zo ko a qur'ani ko a sunna da sunan al-qadim ba cikin sunan Allah al-qadim eh amma mimma yukhbaru anhu bihi a ce daga sifofinsa akwai mene ya siffanta wani abu da qidam kamar yadda yake cewa wa bi sulfanihi al-qadim ya zo wannan kawai lafazin shi ne ya zo ma da maganar idan dangane da Allah subhanahu wa ta'ala a wasu daga cikin sifofinsa to ba wannan dai shi ne zancenmu ba suna cewa duk abin da yake mumkin ne mu kamar mu kenan mu halitta in mun lura ai Allah madaukaki ya bambanta mu wajen halitta ko a dan adam akwai dogo akwai gajere akwai baki akwai fari ko akwai siriri akwai mai kiba to wannan bambantawar ta wajen halitta aikin irada ne aikin irada shine me taqsis eh a kebance dan adam da sura iri kaza cewa yanda kafa biyu zai tafi ko da hannayensa biyu da gefe dama da hagu da kai kan nasa kuma a ciki aka sa ga da yadda surar su fike da hanci da baki da sauransu kunnan a gefe da sauransu wasu halittun kuma ai kun ga ba haka suke ba to aikin irada ne a kassase tsawo da gajarta da fari da baki siffofi dai na halitta a kekkebance kowanne da abin da Allah ya so to wannan aikin me aikin irada ne to tunda muka ga halittar haka take daban-daban to ashe dalili ne akan mahalicin nan menene shi muridun ne ma'ana mai irada ne kun gane wannan mun samu sufa nawa ke ne yanzu uku an kafa dalili akan ta to sai suka ce wa idza sabata kaunuhu qadiran aliman muridan yajibu an yakuna hayyan in ya tabbata kuwa cewa mai iko ne shi mai ilimi ne shi kuma sannan mai nufi ne yana da irada to yajibu an yakuna hayyan dole ne ya zama yana da rai id domin kuwa alhayatu ita rayuwa sharṭu hadhihi sifati sharadi ne ga waɗannan sifofin ma'ana ba zai yiwu a samu waɗannan sifofi na qadirun da alimun da me da muridun ba sai ga mai rai don haka ashe Allah mai rai kuna gane zancen nan tayyib bayan wannan sai suka ce walazima min kaunihi hayyan tilas ne ko in ya zama mai rai ne to labudda an yakuna sami'an basiran mutakalliman tunda yana da rai to dole ya zama yana ji yana gani kuma yana magana li'annahu law lam yakun muttasifan bi hadhihi sifati la lazima an yakuna muttasifan bi diddiha wannan shine ake cewa al-istidlal bi taqabuli ko bi diddiyati kafa hujja da taqabuli ko diddiya su ce in bai siffantu da kaza ba to dole zai siffantu da kishiyar haka tunda ko ba zai siffantu da kishiyar haka ba to ya siffantu da wannan din kun gane wannan ko ba gane mu maimaita sun ce samun halitta da tsarin nan mai kyau shi ya nuna mana mahalicci menene shi qadirun ne alimun ne muridu ba kuma zai yiwu ya zama haka ba sai idan ya zama hayyan mai rai an gane to tunda ko mai rai ne to tilas kuma ya zama yana da sifofi guda uku ƙari shine yana ji yana gani kuma yana magana domin kuwa in bai siffantu da waɗannan ba to tilas ya zama ya siffantu da kishiyarsu me kishiyarsu kishiyar sami'an basiran mutakalliman shine summun bukumun umyu kuma ku gane ba ai mun sani summun dama ba sifa ne kurame ba bukumun bai baye umyu kuma makafi to Allah ku ba haka yake ba ma'ana dole ne ya zama Allah mai ji ne mai gani ne kuma sannan mai magana ne to da wannan hanyar ta hankali suka tabbatar da waɗannan sifofin guda bakwai da ake ce ma sifatul ma'ani ba saboda nassi ya faɗa ba kai ko yanzu idan zaka tabbatar da wani abu na siffa a ka'idar ahlus sunna me ce shi aqidar ahlus sunna dangane da sifofin Allah isbatu ma asbatahu Allah li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wannan shine asali dama tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kansa ko manzansa ya tabbatar masa wa nafi ma nafa Allah an nafsihi aw nafahu an rasuluhu sallallahu alaihi wasallam shi ma in korewa ne ka kore masa abinda Allah ya kore wa kansa ko manzansa ya kore masa wa qat'u tama'i an idrakil kayfiyati wadannan abubuwa guda uku sune usulul ahlus sunna babin asma'i was sifat qat'u tama'i ka yanke kwadayinka da kaunar idrakil kayfiyya cewa zaka iya riskar hakikanin yadda Allah yake amma ka faɗi abinda Allah ya faɗa isbatan ka faɗi abinda Allah ya faɗa nafiyan sannan kuma ka ce zuciyarka da kwakwalwarka ba za su iya ɗaukar tunanin ka halarto a kwakwalwarka ya Allah ya siffantu da wannan sifofi ba wannan shine manhajin ahlus sunna to amma abun asha'ira su ba haka bane an fahimci wannan to yanzu kun ga tunda ku da wannan zan zo kan maganar su da suka yi akan su kan ma kafa hujja da Qur'ani akan wannan Saifuddin al-Amidi zan karanto magana san anjima nan kaɗan cewa abun suka ne ma ba daidai ba ne ma kuskure sun ce haramun ne ma ka kafa hujja da Qur'ani ko da hadisi a wannan babi dole kawai ya zama hankali ne zai magana duk da cewa ba ina nufin dukkansu ba akwai a cikinsu masu kawo cewa ana kafa hujja da wato wasu ayoyi ko hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan waɗannan al'amura a cikin wannan littafin kafin aje shi gefe da akwai abin da naso mu ji wani zance da za ka yi mamaki amma dai zan bar shi sai na zo kan juz'iyyar kafa hujjar nasu insha Allah zan dawo kansa. Ku yi hakuri a zancen namu. Na farko wajen naƙadin wannan manhajin karbo ko kafa hujja da hankali wajen tabbatarwa Allah siffa wannan ba karamin mummunan zance bane. Yawa hankali ba abin renawa bane, amma kamar yadda muka tattauna a maganar da muka yi dangane da tattauna akan mu'tazilawa, ai mun faɗi cewa hankali akwai inda yake shiga, akwai inda kuma yafi ƙarfinsa. Abinda ya shafi ba da labari akan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yaya sunayensa ko menene sunayensa, ya ma'anar sunayen, meye siffofinsa, ina aka samo labarinsu, yaya ma'anar siffofin, waɗannan abubuwa ne da ake nasu akan me, akan khabar, magana ne na gaibi, ba magana ce ta kiyasi ba. Babban kuskuren da mu'tazilawa ko dake mu'tazilawa sun amfani da hankali ne wajen nafiyu, su kuma mu'tazilan bin nan asha'ira sun yi amfani da hankali wajen ithbati da kuma nafiyu. Sun yi amfani da hankalinsu maimakon su yi amfani da nassoshi, sun ɗauki cewa su nassoshin nan Qur'ani da hadisi to gaskiya ba sa nuni akan yaqini. Wannan shine zunubinsu na farko da malamai suke cewa. Amma ni zan ce kafin mu kai ga wannan maganar zunubinsu na farko, ko in ce kuskurensu na farko, ko karkacewarsu na farko, ko batansu babba, shine abin da ya shafi siffofin Allah. Mu koma mu danyi magana akan wani abu da mun taba zancansa lokacin da muke magana akan mu'tazilawa, mu'tazila dangane da abin da ya shafi ba mun yi magana akan qadimi da hadisi ba. Yawwa, to ash'ariya su ma suna amfani da wannan sai su ce Allah subhanahu wa ta'ala siffofin nan da aka ambata dangane da shi to dukkaninsu siffofi ne qadimai ba hadisai ba ne. Kun gane wannan? Kuna sai an yi bayani maganar Allah ba nan mun tabbatar da yanzu maganar kudura ba, da ilimi ko da irada da hayatu ko sai kuma me sam'u da basaru da kalam, ba mun yi maganar wannan guda bakwai ba. To a wurin su ash'ariya sun ce waɗannan siffofi duka kadimai ne. Me ma'anan qadimai? Suna tsaye ne da zatin Allah, suna tsaye da zatin Allah tun fil azal suna nan, kuma sannan ba su da alaka da wani abu da ya faru nan gaba a lokacin da ya faru. Misali zance, suna zancen Allah madauki ya siffantu da siffar kalami, sai su ce to kalamin Allah guda ɗaya ne, kalamun nafsiyun, ya yi shi tuntuni ya ƙare, kuma bayansa bai sake wata magana. Kamar ba za ku gane wannan zancen me yake nufi. Kalamun qadim ma'ana Allah tun fil azal ya yi maganarsa ya ƙare. Don haka a lokacin da aka halicci annabi Musa, maganar da ya yi da shi sai su ce a'a ba maganarsa ba ce wannan, saboda shi maganar Allah kadima ce, tuntuni ya yi ta ya gama. Saukar da Qur'ani da aka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kenan maganar wa aka ji. In dai maganar ba ta Allah ba ce to ta waye? Su da ma mu'tazila sun ce makhluqa ce, basu yi wani ja, basu raba kafa ba. Ash'ariya su suka raba kafa, suka ce kalamun nafsi, kuma har suka ce in yazo da larabci shi ne Qur'ani, in yazo da Ibraniya to shi ne At-Taura, in yazo da Siriyaniya ko Aramiya to shi ne Injila, amma gaba ɗaya duk ɗaya ne. Kenan da At-Taura da Injila da Qur'ani duk abu ɗaya ne a gunba Ash'ari, saboda duk suna cewa ibara ce an kalamin Allah, ba kalamin Allah ba.
shi ma wannan kila ba za ku fahimce shi ba to haka za su ce yanzu idan mu yi magana wanda zaka ga fi munin taifi bayyana ba wai tallan munin muke ba amma dai dan ku bambance ba akan sunna harkar ash'ariya take ba lafazin as-sam'u wal basar din shi kansa da suke tabbatarwa Allah sun ce sam'in Allah da basarin Allah qadimi ne tun fil azal muta'allaquhu jami'ul mawjudat yana da alaka da dukkan mawjudat shi yasa suke cewa Allah yasma'u bi sam'ihi sam'ahu wa yubsiru bi basarihi basarahu kuna gane wa zan fassara in aka ce sami'un bi sam'in basirun bi basar ba haka suna fadin wannan kuma ba kuskure bane yau saboda tabbatar da siffar ce Allah sami'un ne bi sam'in shi mai ji ne kuma da ji ma'ana siffar ji da ita yake ji ko basirun ne kuma bi basar mai gani ne bi basarin da siffarsa ta basar gani to amma sai ka ji sun ce maka mai ake ji kuma mai ake gani su a gurinsu jin nan da ganin nan ba su da bambanci da ilimi ba su da bambanci da ilimi ma'ana dai Allah subhanahu wa ta'ala za su iya ce maka Allah yana jin sauti kuma yana jin jar kala Allah yana jin sauti kuma yana jin dan adam Allah yana jin sauti kuma yana jin dabbobi kuma ku fahimci me nake nufi ba ma'ana yasma'u dhawata wa yasma'u alwana wa yasma'u aswata komai yana jin sa kun gace sai suka ce ma'anar wannan shine ya'lamuha don haka wani abu da yake faruwa yanzu su ce maka yanzu Allah ya ji zancen nan da muke yi sai za su ji tsoron su faɗi haka za su ce wai in suka ce yanzu karatun nan da nake wannan magana da nake take fitowa daga bakina a yau ranar 17 ga watan Rajab a wannan shekarar ta 1442 in aka ce ya ji yanzu to za su ce a da kokonto saboda in aka ce ya ji to ta kullu bihil hawadith fararin abubuwa kenan suna ana samun canji kenan a zatinsa to su kuma a gunsu jinsa guda ɗaya ne yana can tare da shi tuntun ya gama jin sautin tun kafin ku yi don haka lokacin da kuka yi bai ji ba ko ku gane wannan zancen to waɗannan siffofin guda bakwai akan haka aka gina su ba maganar cewa qadimatun nau'i hadifatul ahadi kamar da malami suka fassara daga baya cewa jinsin asali na waɗannan siffofi suna tare da Allah tun fil azal lam yazalillahu mutakalliman wa lam yazal sami'an wa lam yazal basiran ko wa lam yazal muridan wa lam yazal qadiran siffofin sa tun fil azal yana tare da su in an ce lam yazal kun fasan fasar ana zancen baya ne ma'ana ba farko babu wani lokaci da Allah baya ji sannan ya fara ji babu wani lokaci da Allah baya magana sannan ya fara magana shine zancen don haka tun fil azal Allah ya sifantu da su to su iyanan suka tsaya ba za su ce maka yanzu kuma abin da yake faruwa yanzu shi ma a dangana wa Allah ya ji shi ya yi magana da shi ba shi yasa suka dace da mu'tazilawa a aikace cewa Qur'ani ba zancen Allah ba ne tare da cewa a baki suna cewa ko hikaya ce na maganar Allah ko kuma ibara na maganar Allah in an ce hikaya an hakaito ne yadda ya faɗa haka ibara kuma ya faɗi wani abu sai aka gaya mana wani abu daban da lafazin mai faɗar amma da ma'anar maganar Allah wannan magana tana da hatsari ko ba ta da in ka ɗauki wannan zancen fa a shi kenan in ka ɗau Qur'ani nan da muke karantawa ka buɗa shi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ون القرآن سيسي مك عبارة في عن كلام الله is an expression na maganar Allah amma ba shine hakikanin maganar Allah to kaga ko wannan maganar mai tace ita mumuna ce an fita an shiga an koma mazhabar mu'tazila to matsalar babba shine nake cewa ita zamu fara magana akai kafin wadancan abin da ya shafi adilla shine mas'alatu huduthul hawadith ko qululul hawadith cewa su a gurin su baza Allah subhanahu wata'ala shine ubangiji gaskiya ne kuma haka ne to amma dangane da tabbatar da sifofi sai suka sanya wa kansu wata ka'ida da Allah bai sa ta a Qur'ani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambace ta ba sahabbai ba su santa ba tabi'ai ba sani ba su imamu na maliku shafi'i amma duk ba su san wannan zancen ba su suka bo da shi cewa Allah la tahulluhu alhawadith su abin da suke nufi asali hanyar su ma ta tabbatar da akwai Allah to wannan ita ce babbar matsalar hanyar tabbatar da akwai Allah ba su tabbatar da akwai Allah saboda Allah ya ce shine Allah ba a'a dama su sun ce kamar da aljuwaini ya ambata cikin al-irshad cewa wajibi ne akan mukallafi farkon abin da yake wajibi a kansa shine me ai mun sha wannan zancen ba ta siyu imani ba ta siyu imani ta malam mai ahlari ce kuma wannan ba ta da matsala gaskiya ce eh su yan waɗannan masu ilmul kalami abin da suke cewa awwal wajibin alal mukallaf abin da yake wajibi na farko akan baligi shine ash-shakku ko an-nazaru ko al-qasdu ila an-nazari farkon zancen abin da yake wajibi a kanka shine kai kokonton komai kawai ba ka yadda da komai ba sai ka yi bincike har Allah sai ka yi bincike ko an-nazar shine bincike ko al-qasdu ila an-nazar ko nufin yin binciken duk malaman ilmin kalamin nan duk waɗannan mutaakhirun nan duk sun tabbatar da wannan zance ne yana cikin musallamat a wurinsu hanyar tabbatar da sani tariqatu ithbati sani ita ce babba a wurinsu wannan hanyar ce ka fara kokonto to sannan sai ka fara bincike to binciken shine sai suka ce a fara dubawa a kalli halittu da aka kalli halittun nan sai aka ga cewa dole ya zama wannan halittun suna da mahalicci to shi wannan mahaliccin dole ya zama shi kuma ya saba musu a ainihin yadda yake ba zai yiwu irin yadda su waɗannan halittun suke ba shi ma ya zama haka kun fahimci zance yana cewa suka yanzu misali tunda shi ya halicce mu mu dinnan muna canzawa ko ba ma canzawa muna canzawa akwai lokacin da ba mu da ilimi muka samu ilimi ko akwai lokacin da muke kanana muka girma to wannan shi ake nufi da hululul hawadith din fararrun abubuwa suna hawa kanmu ko ana kuruciya aka fara zama akai zama samari akai kaza akai kaza akai kaza har aka fara furfura canji ne wannan ko ba canji ba suka ce to tunda su halittar haka suke haka nan ga rana wata ran tana nan wani lokaci ba ta nan haka wata wani lokaci yana nan wani lokacin yayi ufuli ya fito ya koma wannan changes ne to duk abin da yake canji daga wani hali zuwa wani hali to ba zai zama Allah ba zai zama shine mahalicci ba wannan siffa ce da'ima ta me ta abin da yake ba mahalicci ba kuma duk abin da yake ta hulhul hawadisu fa innahu la yanfaku anha suka ce duk wanda waɗannan hawadis din fararrun abubuwan suke hawa kansa to ba za su rabu da shi ba wa ma la tanfaku anhu alhawadisu la yakunu rabban wa la yakunu ilahan wa la yakunu sani'an duk abin da yake waɗannan sifofi ba sa rabuwa da shi to ba zai zama mahalicci ba to da wannan hanyar suka bi fa suka kokkorewa Allah duk siffa suka ce duk waɗannan abubuwa da za a ce Allah ya siffantu da su ai za su haifar da canji a zatinsa tunda ko za su haifar da canji a zatinsa to bai halatta a dangana masa ba a ƙarƙashin wannan suka ce Allah baya rahama baya gafara baya jin kai duk waɗannan sai suka fassara su da irada shi yasa yanzu in ka ɗauko littafan tafsiri kullum ina gaya mana littafan tafsiri da malaman ash'ariya suka rubuta inda duk aka ce maka inna Allah yuhibbul muhsinin ko wallahu yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbus sabiri ba akwai lafazin mahabba ba to mahabba din nan tana cikin sufufin nan guda 20 ba ta ciki dan haka duk dan ash'ariya baya tabbatar da mahabba ga Allah in an ce to wa za ku yi da wannan ayoyi sai su ce ai abinda ake nufi da mahabba shine iradatus sawab in an ce inna Allah yuhibbu sabirin ai yujazihim haka zaka ji ana fassarawa ko alitafin tafsiri da ko jalalai ne ka gani sai ka ji an ce abinda ake nufi da yuhibbu mahabban nan ma'anarta shine Allah zai yi nufin yana nufin ya saka musu sakayya zai musu shine ma'anar mahabba saboda suna tsoron su ce Allah yuhibbu domin ko mahabba mai mahabba sai da suka tashi fassarar mahabba sai suka fassara ta da irin ta dan adam suka ce ai rauni ne a zuciya wai riqqatun fil qalbi wani rauni ne a zuciya tunda ku suka defining mahabba da wannan kaga ko ai dole ne ba za su dangana wa Allah rauni ba ai da sai su ce mahabbatullahi daban ko mahabbatul insani daban to da sun yi haka duk sauran sufofi ma za su tabbatar da su ba tare da wahala ba Allah sa kun gane wannan zancen to wannan ni a fahimta ta shine ginshikin batan da karkacewar ash'ariya a babin sifat wannan harkar ita ce tun daga isbatus sani'i daga nan suka karkace tabbatar da wai cewa ba za a dangana wa Allah siffar komai ba shi yasa har ai malam ibnu taymiya a cikin at-tadmuriyya da yake musu ilzami da ka'idojin nan nasa guda biyu manya da yake magana akan ash'ariya kai da ka'ida guda daya cewa al-qawlu fi ba'd as-sifat qawli fi ba'dha al-akhar ai da su yake anan cewa abinda aka fadi a wasu daga siffofin to shi za a fadi anan me yake nufi ash'ariya ba kun ce kuna tabbatar wa Allah siffofi bakwai ba ko su ne me da wannan sam'u da basaru da kudura da sauransu da sauransu me yasa kuka tabbatar da wannan amma ba za ku ce Allah yana da mahabba ba za ku tabbatar masa da wannan ba sai su ce ai waccan irin ta Allah sai a ce to wannan ma sai ku bambanta ku ce irin ta Allah daban take ko ba haka ba ai da shikenan an huta to amma tanaqubi ne wannan shine manhajin ash'ariya a wannan babi kuma yana nuna tufka da warwararsu zance kuma a kansa dai yana da tsoho to mu dawo kan maganar mu ta mauƙifinsu dangane da kafa hujja da ayoyin alƙur'ani da hadisai akan babin siffofin Allah da kuma dukkan babin aƙida wannan shine zai dan daukan mana wani abu na lokaci saboda yana da alaka da zancen da muke tattaunawa shine abin da ya shafi mauƙifinsu dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu shiga wannan babin ku fahimci wani yare na su malaman wannan harkar musamman dai malaman su ilmin kalami zancen da suke yi suna cewa dalilai ko hujjoji sun kasu kashi biyu akwai dalilai na naqal akwai kuma dalilai na me na aql yawa dalilai da aka ciro su shine in an ce naqal ana nufin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka bi inda ka ji mun ce an-naql to ana nufin nususun shari'a baki daya in kuma aka ce al-aql ana nufin hankali ai kun san wannan dai ba rikici akan yawa to su ash'ariya daga cikin babbar matsalar su suna cewa nassin al-qur'ani da nassin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysat qat'iyatan ba qat'iyya ba menan mai ma'anan qaf'iyya ba abubuwa ne da ake karbar su bisa yaqini ba wala in kaji wannan lafazin sai ka ce anya musulmi zai faɗi wannan ko eh suna da tawilin su su da suke nufi abinda suke nufi yawa abinda suke nufi kun san in an ce qaf'i ana nufin abinda yake ya samu ta hanyar yaqini yawa kayan ke babu kokonto a cikin sa shine abinda ake nufi da yaqini to amma a kalli qur'ani a kalli hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce babu yaqini a cikin su zai yiwu kenan fa yalzam kenan duk abinda Allah ya faɗa zai iya zama ba shine gaskiya ba ko ba haka bane to wannan kuma maganar hadarin ta ba karami bane mummunan zance ne ba shi da kyau to daga cikin babban abu ga abinda Razi yake faɗi Abu Abdullah Razi bayan ya kawo su ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana cewa tilka dalailu annaqliyatu allati tamassaktum biha laysat qat'iyatan ya kawo ayoyi ne da hadisai da wasu suka kafa hujja da su a babin aqida sai yace wannan abin da ku kafa hujja da shi ai ba qat'i bane saboda me shi ne fito da ka'idan nan zamu zo mu karanta ta abinda ake cewa kanunin ta'wil kanuni na ta'wili da yace akwai abubuwa guda goma sai sun cika sharuɗa cif guda goma sannan za a aiki da ayar qur'ani ko a aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka duk wanda bai san su ba ba zai iya dauko qur'ani ya kafa hujja shi sai ta har suka yi amfani da lafazin haramu akan kafa hujja da aya ba mun taɓa zancen wani lokaci nan kun sha maji a gun malamai da yawa suna zancen wata magana da sawi ya faɗa cewa daga cikin dalilan da suke iya kai mutum zuwa ga kafirji shine amfani da zawahirul qur'an zahirin alqur'ani kafa hujja da shi zai iya kai ka ga kafirci haka mai sawi ya faɗa za mu zo mu ji wannan zancen Saifuddin al-Amidi daga cikin shi ma malaman ash'ariya kuma ɗaya daga cikin malaman usulul fiqh yana cewa wa bil jumlati fa tariqatu al-istidlal fi hadha al-bab bin nusus al-madhkura kafa hujja a wannan babin na aqida da irin wannan nassoshin la yakhruju an adh-dhanni wa at-takhmin ba zai fita daga zato ba zato ne kawai da shaci fadi wa huwa ghayru muktafan bihi fil yaqiniyati wannan kuma ba a wadatuwa da shi a babin al'amuran da suke buƙatar yaqini don haka ilimin aqida yana buƙatar yaqini don haka ko wannan nassoshin qur'ani da hadisi babu yaqini a cikin su in ji Amidi Sa'aduddin Taftazani shi ma yana cewa law qasada ko law qusida ithbatu mujarradil wujubi duna an yakuna bidalilin qat'iyyin لكفى التمسك بظواهر النصوص كقوله فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها ان شهد انا نفن اتبتر ده وجوب ابو واجب سين ابو با تاره ده دليلي نا قطعي با تو شيني ذا ايه امفاني ده ظاهر النص ان ده با قطعي كيكي سو با يقيني كيكي سو با تو شيني ذا ايه امفاني ده ايه حديثي ده قران اما ان ده يقيني كيكي سو to karka tafi gun qur'ani ko hadisi ka tsaya kan hankali anan hujja take zancen nan da girma to wannan fa sune ash'ariyan da ake ta zancen sune a'immatu ahli sunna Allah sauke wani lafi wani zancen su masu goyen bayan su yanzu ba sa iya karantawa su gaya wa mutane ga abinda malaman su suka ambata ko kuma wasu za su iya maka tawili amma kaga mutum bakin sa ya kumfa yana ta fada an ce Allah yana sama an ce Allah yana sama har zai ce maka duk wanda ya ce Allah yana sama kafiri ne kuma gashi shine zahirin alqur'ani sai ce wai ai anan ne batan yake dan me zaka fadi wannan abun ai Allah ba ai masa makani shi kuma maganar cewa Allah ba ai masa makani daga ina aka samu ta ka'ida ce ta ka wannan mutane su suka kirkiro zancen cewa
daga maganar wannan hululul hawadith da irinta da irinta lafazin jiha cewa ba a cewa Allah yana da wata jiha wani wuri da za a ce anan yake kuma sannan ba za a ce yana da makani da za a ce nan ne inda yake ba duk ba za a faɗi wannan ba za a ce yana sama ba ba za a ce yana mustawin alal arshi ba shi yasa naga wani malami har dariya ne da ya yi muqaddima a littafin asasu taqdis ko ta'sisu taqdis duk ana kiransa haka na Ar-Razi irin ya rubuta muqaddima da fada tana nan a cikin PDF dinsa yana ta fada cewa Allah ya kawo mu wani zamani mutane suna nan suna tallan abin da da ba zai faɗi ba yanzu wai ana ta kiran mutane su yi imani da shi wai a ce wai Allah yana nan ana bautawa wani ubangiji yana sama a harde akan al'arshi kaji a harde wannan kalmar shi ya faɗe ta fa kuma so yake cewa ahlus sunna in kun ce Allah yana sama to ku ka faɗi haka to wannan irin zancen ai ba zai yi ba wannan kafirci ne sai itlaqin kafirci akai su da suke cewa kar a kafirta musulmi to amma kuma nan da nan suka samu damar maganar cewa wanda ya yadda da zahirin alqur'ani ya faɗe shi nan da nan za ka san fidda shi daga addini Allah zai sauke abu na biyu suna cewa dalilin da yasa qur'ani da hadisi suke babu yaqini a cikin su zannu ne wai zanniya ce dalilai ne zanniya suka ce anna al-ihtijaj bil qur'ani was sunnah mutawaqqif ala umurin ashara indai kana so ka kafa hujja da qur'ani da hadisi to sai ka tabbatar da abubuwa guda goma sharuɗa sun cika cif sannan kai amfani da qur'ani ko hadisi idan ihtarama minha amrun in guda ɗaya aka rasa shi lam yasihha al-ihtijaj biha to bi halatta kuma bai inganta ba kai kafa hujja da qur'ani fil matalib al-yaqiniyya a cikin mas'aloli da ake neman yaqini a cikin su likauni hadha niyya saboda qur'ani da hadisi duka zanniya ne قال الرازي تغرازي هنا أبو عبد الله الرازي فخر الدين الرازي لمنك ما كان أكنس كلهم ينا شوى الدليل اللفظي دقوان دليلي دقوة حجة الدنيا عند لفظين إتا هكو قرآن ما با لفظي من يوالد ديكي حلو لفظين دو هدي ثمان دا الله ثمان دقس ما ألفاظني لفظاني دا أكر ويتو سوسيش الدليل اللفظي لا يفيد اليقين baya fa'idantar da yaqini illa inda tayaqquni umurin ashara sai an samu abubuwa guda goma sannan yake zama wato yaqini na farko sai ce ismatu ruwati mufradati tilka al-alfaz sai an tabbatar da daidaikun lafuzan nan kowace kalma haka aka ruwaito ta kuma waɗanda suka ruwaito din duk su zama ma'asumai ba masu laifi ba sai ya zama ma'asumi ne ya ruwaito annabawa ke sai annabawa wannan sharadi na farko fage nan kafin aje na biyu ya zama cewa waɗanda suka ruwaito waɗannan lafuzan sawa'un na qur'ani ko na hadisai sai ya zama duka ruwati din na mufradatin alfaz daidaiku vocabulary kowace kalma a ciki na wanda aka ce Allah ya faɗa manzon Allah sun ya faɗa to a tabbatar da masu riwayar ma'asumai ne ko ka ce isma ana nufin ta afrad ko kuma ka ce hanyar ma'asuma ce tsarariya ce ka iya cewa in ka sauƙaƙa masa fahimta ko ma'ana ka ce yana nufin tsarewar hanyar riwayar ba ana nufin kowane ɗaya ya zama ma'asumi ba duk da lafazinsa haka yake nufi tunda ismatur ruwat yace yawwa sannan na biyu sihhatu i'rabiha sai an tabbatar da li'irabin ya inganta dan Allah ka ji yaushe aka kafa ilimin li'irabi shi kansa ilimin li'irabin yaushe ya zama dalili a shari'a aka fara amfani da shi har
ilmin lirabi zamanin sayyidina Ali ake fada a cikin masu rubuta nahwu suna fadi Abul Aswad ad-Du'ali shine ya kirkiro nahwu shine zamanin sayyidina Ali ko ba wani kuma duka shi ma zance ne ba wani zancen isnadi ba ka'idoji a rubuta littafai na nahwu da balaga da sauransu duka yau shi aka sami duk daga baya to ashe duk magabata da sahabbai da tabi'ai duk sun san wannan ka'idoji kafin su yi aiki da Qur'ani sau nawa ake samun sahabi yana zaune ya aikata wani abu sai wani ya zo ya masa nasiha ya ce dalili sai ya kawo masa aya ko ya kawo masa hadisi ya tambaye shi waɗannan abubuwan guda goma babu sahabbai khalifofi wani zai zo ya ce wa ya ji wani abu a gun manzon Allah suna dangane da kaza sai ya kawo sai ce to kai ma'asumi ne wani zancen sai ka ji wallahi akwai rainin hankali a cikin to amma malamai ne suka faɗa malaman mazhabar ash'ariyya to sai ce wa sihhatu i'rabiha wa tasrifiha na uku kenan hadda sarfu ilmin sarfu wa adamu lishtiraki wal majaz ya zama kuma lafazi ne ba mushtarak mai daukar ma'anoni da yawa ba ya zama kuma ba majazi ake nufi ba shi kansa zancen majazi zance ne na daban ba na jin da ya kamata mu ware masa ma lokaci ai dai ambace shi haka dai haka sama sama Malam Ibn Qayyim a cikin As-Sawa'iq al-Mursala babi ya sanya masa at-taghutur rabi'u dagutu na hudu daga cikin dagutu da suka karkatar da mutane shine majazi al-qawlu bil majaz ai amfani da Allah ya faɗi magana fa sai mutum ya zo ce a wannan majazi ne ai kaza ake nufi wannan duk yana cikin abin da suka dauka shi yasa zaka ga a karanta alqur'ani a ce Allah ya ce kaza Allah ya siffantu da kaza ba sa jin nauyi sai su ce a ba haka ake nufi musamman da irin lafazin da aka fi rikici a kansu lafazin istiwa'i dan me za a ce Allah yana sama saman al'arshi kai ka dauka wani abu na kafirci kar ka dauka wanda ya faɗi zancen nan ba daga qur'ani ya dauko ba am amintum man fis sama'i ar-rahmanu 'alal arshi istawa lafazin istawa da lafazin al'arshi sun zo wuri bakwai a cikin alqur'ani sun mastawa alal arshi ko a wani hadisi ne da'ifi jama'a ina tambayar ina ma da ta qur'ani ba hadisi ne da'ifi ba ayoyin qur'ani ne Allah ne ya faɗa me laifi idan ka ce eh na yadda tunda Allah ya faɗa Allah yana sama irin yadda Imam Maliki ambata yana sama amma ya yake ba mu sani ba shikenan har tambaya akan ya hana to amma su yanzu ba tambaya ba sun yi wani nafi ma bil ilzam kamar yanzu a babin wancan sam'i da basar din da muke magana akai za su ce Allah yasma'u wa yubsiru amma kuma la bil uduni wa la bi simakhin wa la bi kaza wa la bi kaza wa la yara bi aynin wa la bi kaza wa duk wannan kuma waye nafin wannan babu wanda ya nafin wannan to duk shigar da hankali a wannan babin shine dai kai mutane zuwa ga bata lokaci yayi gaskiya kuma ko fara ainihin zancen da muke so mu yi zancen dangane da wannan manhajin nasu na istidlali akan waɗannan siffofi ko kuma dai a babin aqida umuman ba mu shiga cikin sa sosai ba mun yi na ɗaya dai muna na biyu kuma wannan abubuwa guda goma na insha Allah za mu yi magana akan su da faɗi mu buɗe ɗa sannan mu ga masu sannan mu je na gaba insha Allah ta'ala Allah kai mu zaman mu na gaba roƙo na dai shine da fatan Allah sa dai ba rikice ba bana son garin bayani ka shiga rikici maimakon ka samu amsa ko ai maganar tasu ba wata shubuha ne da ita ba yawa kawai dai ba ta da daɗin ji ne to Allah ya shirya da mu Allah ya tsare mu daga karkacewa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين ما لم ينزو دنغن دا حجو جنن دا سكا فتا سنا نونا كوتنا نونا آينزو باسو أوجن الله كينا توني بانغاني Na'am waye rubuta ko zai faɗa da baki ne Na'am eh نعم su suna cewa duk waɗannan siffofin dukkaninsu suna da alaƙa da zatin Allah ne tun fil azal. In an ce tun fil azal, to ba su da alaƙa da wani abu daban. Akwai wani abu da suke faɗi, na so in faɗa da zai na ƙyale shi, suna kasa muta'alliqatus sifati. Ai, na fara zancensa kuma sai na shiga wani abu daban. Ba suna zancen as-sam'u wal basar, me muta'alliqat dinsu, menene abin da ake ji? Yanzu an tambaye ka shi ji me ake ji, zaka ce sauti ake ji, ko gani kuma me ake gani? Zati da siffofin zati. To su a gurinsu suka ce a'a, shi ji na Allah da gani na Allah yana da alaka da duk halitta ne, don haka yana jin komai, yana ganin komai. Abinda ba a ganinsa, an gane wanda ba a siffanta shi da cewa an gan shi, to shi Allah subhanahu wa ta'ala duk yana ganinsa. Abinda ba a siffanta shi da ana ji, to shi duk yana ji. Misali, yanzu kai menene? Ba mutum ba ne? Mutum ne. Za su iya cewa Allah yana jinka, ba wai jin muryarka ba, a'a, kai din abin ji ne, ba wai kawai abin gani ba ne. Saboda su ma'anar sam'i da basar a gunsu shi ne kawai mai ilimi. Kaga kenan, a ce in an bi haƙiƙa, to sun kore waɗannan siffofin a lokacin da wani abu ya auku sabo ba tun fil azal ba. Ba su yadda yanzu Allah yana ganinmu, yana jinmu ba, saboda ganinsa da jinsa ya gama shi tintini, yanzu babu. Shi yasa suke cewa akwai ta'alluqi suluhi qadimi da kuma tanjizi hadisi. Duk zaka ji waɗannan lafuzan a bakinsu suna ambatawa. La'allan mun zo nan gaba cikin ƙarin bayanin wani abu, mai bayanin yadda za a dan ƙara ganewa, insha Allah. Barakallahu fiik, insha Allah.